FM show in the Ganyo Giza in the Monument.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 24 ga watan Agusta. Za a ji cewa ana ci gaba da babban taron jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka inda aka yi ta jawabai bayan bude taron a yau. Kamar yadda wani wanda ya saurari jawaban ke cewa
sai kuma shi kanshi uban tafiya Donald Trump ya zo yayi bayani yayi jawabi na tsawon misalin minti wajen 45 su delegates sun kada mu ƙuri'ar cewa an tsaye da shi an zabe shi
idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kananan ma'aikata sun fara yajin aiki kamar kowace ranar Litini yau ma Sani Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda iyaye kan kuntata ma ƴaƴansu masu lalurar kwakwalwa Murtala Faris Sanyinna na tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An fara babban taron jam'iyyar Republican na ƙasa a yau Litinin inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaye da shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karo na biyu yayin da shi kuma shugaban da kansa zai cancanci abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrat tsawon kwanaki hudu a jere a makon da ya gabata saboda fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar coronavirus ƴan Democrat sun tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin dan takarar su ta yanar gizo a babban taron da suka yi. Ƴan Republican na shirin gudanar da nasu taron a wurare daban-daban. Za su gana a yau Litinin a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina. Sannan kuma Trump zai gabatar da jawabinsa na amincewa da tsayawa jam'iyyar takara a fadar White House da ke birnin Washington. Shugaba Trump ya isa birnin Charlotte yau da rana yayin da wakilai za su tsaye da shi a matsayin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Wannan shine zabe mafi muhimmanci a tarihin kasar mu a cewar Trump a jawabin da ya yi wa wakilan jam'iyyar. Ya kuma zargi ƴan Democrat da shirin yin makudi a zaben ta tsarin aika kuri'u ta akwatin gidan waya. A wani lamarin daban kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don ya amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda su warke daga coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a ƴan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa numfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar an yi amfani da sinadarin wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asibitin da ke jinyar madugun ƴan adawar Rasha Alexei Navalny tun lokacin da aka ɗauko shi ta jirgin sama aka kai shi Jamus kwanaki biyu da suka wuce. A yau Litinin 24 ga watan Agusta ya faɗi cewa gwaje-gwajen da aka yi masa sun nuna cewa an sanya masa gobami. Navalny na bangaren kulawa na musamman a asibitin kuma har yanzu bai farfado daga allurar da aka yi masa ta fita daga hayyacci ba. Asibitin ya kara da cewa yanayin jikinsa yayi zafi amma a yanzu dai babu wani mummuna abu da ke barazana ga rayuwarsa. Navalny da ke gwagwarmayar yaki da rashawa kuma mai yawan caccakar shugaba Vladimir Putin ya fara rashin lafiya a ranar 20 ga watan nan na Agusta a lokacin da yake kan jirgin sama daga birnin Tomsk na kasar Siberia zuwa birnin Moscow. Jirgin ya yi saukar gaggawa a birnin Omsk inda likitoci suka yi masa allurar fita daga hayyacci. Hukumomi a Belarus sun kama manyan ƴan gwagwarmayar adawa guda biyu bisa zargin suna taimakawa wajen jagorantar zanga-zanga a ƙasar. Suna kuma yin kira ga daɗaɗɗen shugaba Alexandra Lukashenko da ya yi murabus biyo bayan takaddamar sakamakon zaɓe. Kwamitin gudanarwa na ƴan adawar ya ce ƴan sanda a Minsk babban birnin ƙasar sun kama mambobinsu Olga Kovalkova da Sergei Dilevsky a yau Litinin. hukumar yan sandan birnin ita ma ta tabbatar da kaman dabban mutane sun taru a babban birnin a jiya Lahadi suna neman shugaba lokacin ku yayi murabus saboda takaddamar da ta biyo bayan sakamakon zaben kasar duk da kashedin da sojoji suka yi da wani mataki da aka dauka a bayan zaben da kuma kasancewar sojoji a birnin sosai masu zanga zangar da yawa daga cikin su sanye da tufafi kuma dauke da tutocin dake da launin yan adawa wato ja da fari sun yi ta fadin yanci da kuma ba za mu manta ba ba za mu yafi ba a lokacin da suka yi tattaki zuwa tsakiyar birnin Minsk
labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga nan Amurka inda aka fara babban taron jam'iyyar Republican mai mulki inda aka tabbatar ma shugaban Amurka Donald Trump matsayin dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar ta Republican kan haka ne na tuntubi wani wanda ya saurari jawaban bude taron Malam Garba Suleiman koya ya ga taron sai ya ce
gangami da aka yi na dan takarar shugaban kasa wato convention na cewa ya yadda ya amince ya karbi makami ko matsayi da aka zabe shi ya wakilci jam'iyyarsa akan jagorancin fafata zabe da za a yi a November 3 ga wata na wannan shekara
me yafi baka sha'awa game da taron
delegate sun yi bayani akan jahohin da suka wakilta wato jam'iyyar Republican na Donald Trump jam'iyyar su wanda ya fara magana bayan wayannan delegate shi mataimakin Donald Trump Vice President Pence sai kuma shi kanshi uban tafiya Donald Trump yazo yayi bayani yayi jawabi na tsawon misalin minti wajen 45 su delegate sun kada mu qur'an cewa an tsaye da shi an zabe shi shi zai tsaya shi zai wakilce su a dan takarar Republican na shugaban kasar America na tashi na biyu kenan
cikin waɗanda suka yi jawabi suwa suka fi burge ka ko me yasa
wato a wannan convention da ake yi na jam'iyyar Republican a yau a North Carolina kowa yana kawo jawabai da dalilai da yasa suke goyon bayan su su ci gaba da wannan mulki kuma masu sauraron mu duk wanda ya ga yadda aka fara wannan convention zai ga bambanci daban-daban iri-iri daga jawaban da aka yi da bayanan da aka yi daga shi shugaban kasa din Donald Trump da mataimakinsa da duk delegate abubuwan da suka farfada ya sha bamban ya bambanta da yawa bisa abubuwan da su da makarantu suka yi na farko dai ko shugaban kasa shi da ya fito Donald Trump domin ya magana wato yadda aka san mutum ya fito ya nuna kasancewar shugaba wani na jam'iyya ya iso shugaban party yayi kaza ana wani ne ya iso duk babu wannan introduction din
me yafi bambanta farkon taron Republican da na Democrat
bambancin abubuwan da ya faru su ɗan Democrat su Joe Biden da Kamala Harris da su wato delegate duk da aka gabatar da su da suka yi bayanin su da tsofaffin shugabannin kasa kamar su Obama su Bill Clinton da dai sauran shugabannin tsofaffin kasan America da suke ta bayani sun yi bayanin su a ganin su kurakure da shi Donald Trump yayi a ganin su gashi wannan gwamnati din sun kafa gwamnati wato su Joe Biden da Kamala Harris to shi kuma Donald Trump a cikin bayanansa abubuwan da yake fadi ga cewa dalilan da yake jin yana so a zabe shi koma abubuwan da yayi kamar yadda ya nuna cewa ya ruguje duk wani tuwa-tuwa da wani cuta da magudi da China take yi na ba ta biyan wa'ansu kudade kamar kasashe su Japan su China South Korea ya dakile su wato su nafta duk ya hana wani takaddama da su da haraji da yanke tsubugun haraji da mutane ke biya wanda yake wannan kudin manyan manyan masu kudi ne baccin wannan yayin maganganu akan jina katanga da yace zai yi kuma ya riga ya kusa gama wannan katanga a yadda ya fada to bambance kenan
Alhaji Garba Suleiman kenan wanda da daddan mazaunin nan Amurka ke bayani game da babban taron jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka wanda aka fara a yau din nan yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda kananan ma'aikata suka fara yajin aiki Sallah Barma gare ka
Dambun ma'aikata maza da mata ne suka hallara a harabar ta ma'aikatar ministan Kwadago a yau Litinin 24 ga watan Agusta wuni na farko kenan na yajin aikin kwanaki uku da suka tsunduma da nufin tayar da gwamnatin Niger daga barci akan maganar soma basu wasu kudaden allowance din da aka yi alƙawarin soma bayarwa a ƙarƙashin wata dokar da aka saka wa hannu a shekarar 2014 Malam Muhammadu Alishina na daga cikin jagororin kananan ma'aikata
shi zabi zabi awa za a gyara muna haraka albashin mu za a gyara tsari na dokoki na aiki abin zaman to ba ko abin zaman to abin bauta ba za a kawo mutum ga ma'aikata sai shi rika yin abubuwa na ra'ayin kanshi ba abin doka ta ce ba to nan na ma muke so ai muna boton wannan abu babban abin da ga mun ciyo ma lokacin da an kai mun sanya wacce takarda akwai kuskure da aka samu rusu shekara 40 na abin samakin asiyante sai sun ta tsaida shi ba su gani shi kuma wanga sun ce za su yi mun kuma su yi shi ba kenan kaga akwai mushkila tunda ba shi aka amshe mutum abin ne kuma ka ba shi wancan sabo ba to kaga wannan abu duka sa yau muna gudun rishin jin dadin mu kuma muna kira ga gwamnati dan Allah dan annabi su ja hankulan manya balle ministrori ba a sa minister ga wuri haka zo ka tanyarka ko dai rana baka kiran kananan ma'aikata ka ji menene ciyo su ma'aikata
yanayin tsadar rayuwar da ke kara ta'azzara a kullewamin a nan Niger wani al'amari ne da kananan ma'aikata ke ganin ya kai matsayin da mahukunta za su ankara da mawuyacin halin da irin waɗannan ma'aikata ke ciki
karamin ma'aikaci na gwamnati fonction public har zuwa kuwa yau magana da kai ma yau biyar da gare mu shiga 56 da ƙan dan kantan momi yanzu in kai lisai nan garin yamai ba cikin kaki da kaso za ka dauki daki shiga 20 shinkafa shiga 11 take ga yara kowa ya san da shiga 56 ba su rayuwa ga gama gidanci kuma haka sai aran kwal kuma ka harkar likita
to sai dai gwamnatin a ta bakin director official ministan Kwadago Ibrahim Yakuba Adamu na cewa kananan ma'aikatan sun nuna gajan hakuri domin tuni takardu suka isa ma'aikatar kudi
lalle mu ministan na mu aikin da ya kamata yi yayi kuma sun tabbata sun ga shaida kuma suna nan ma ta kanas sai secretary general nam na function public ya tabi wannan national tena na finance alhamdulillah shi ma ya tabbatar musu da muna da lahiya wanga wata na September abinda suka jiro da iko Allah za su samu ne an fata Allah na ana gaugawa ta da suka san an kan zan doka musu wannan alƙawar da iko Allah wanga wata na September ya Allah kai muna da lahiya duka du'an da dai takardun su suke daidai za su gani albashin su ya saki
akalla kananan ma'aikata kusan 8,000 ne suka jingine aiki a wannan farko na wannan yajin aiki da aka bayyana cewa yayi tasiri a nan Yamai da sauran yankunan kasa to amma ganawar da aka yi a tsakanin jami'an ma'aikatar Kwadago da jagororin masu wannan gwagwarmaya an umarci kananan ma'aikata su koma kan aiki sakamakon gamsuwa da bayanan da suka ce sun ji daga bangaren hukumomi Sulai Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Agai da Suleiman.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani. Kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga sani manumfashi da rahoto na musamman.
Rayuwar dan adam tsari ne daga Allah, kaya da iyali, amana ce ga wanda ya samu, kuma Allah na jarabta bayansa akai. ba tun yau ba wasu iyaye suka gaza domin sun daure ƴaƴansu ko kuma dangi waɗanda suka samu tabin hankali ko nakasa irin dai abin da ya bayyana a birnin Kebbi da Kano shin me ke haddasa samun tabin hankali kwararre a fannin sanin halayyar dan adam psychologist Ibrahim Isa mazaunin Katsina ya man bayani
wasu da yawa za ka ga cewa rashin dan uwa yana iya samu tabin hankali rashin miji ko rashin mata ko wani abu mai kama da haka wasu kuma yanayi ne na rayuwa da yanayin inda ake zaune da wasu abubuwa da suka kauce na more rayuwa to sai mutum ya shiga cikin halin damuwa da kuma abubuwan da za su dan biyo baya wanda kila akwai inda yake san hannun shi kai hannun shi ya kasa kaiwa misali kamar abin da na gaya maka a baya cewa mutane sukan tashi daga ƙauyukansu su koma birni an koma birni an yi cinkoso an zanna an haifi yara babu tarbiyya babu abinci babu abubuwan more rayuwa babu kula da su to wannan abubuwan zai sa yaran su kufce koma shaye-shaye to daga nan ne matsala za ta shigo kaga gaba ɗaya in ka dubi samarin a birane da ake suke yanzu wannan tana ɗaya daga cikin matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya na biyu a mutanenmu da ke karkara wasu da yawansu suna da fama da yanayin babu wani abu mai kama da haka wanda zai sa damuwa wanda yake har birnin ma da akwai to wannan abubuwan kusan su ne sukan dan haddasa abubuwan ciwon taɓin hankali da wasu al'amura masu kama da haka
to yanzu ina mafita
mafita ta farko ita ce gwamnati ta samar da wuraren shan magani ko kuma asibitoci ingantattu wanda za su kula da masu taɓin hankali da sauran irin wannan cututtukan a kowane yankin ɗan majalisar dattawa ta wato sanatorial zone a ce akwai asibiti guda mai kula da irin wannan cututtukan kan ne za a samu rajin cunkoson matsalolin da kuma duk wanda ya samu mai lura irin wannan zai samu inda zai kai nashi na biyu kamar irin abubuwan da suka faru yanzu a gare mu a birnin Kebbi da Kano to wata abubuwa ne wanda suke mu'amalar mu za mu gyara tsakanin zamantakewar mu da ƴan uwa da makwabta haƙƙi ne ai uba ya ciyar da ɗa ya shayar da shi ya tarbiyyantar da shi ya ba shi ilimin boko da na addini to kaga daga sata aka ce wannan abubuwan sun kauce ko uba ya gaza kan bayar da irin wannan abubuwa to komai na iya shigowa to su kuma mutane makwabta ko ƴan uwa haƙƙi ne su ma nasu ka tabbatar wani ɗan uwanka yana da ƴaƴa biyar ina wane yake dukkan wani abu ne ba bincike kake mishi a gidan shi ba amma ya kamata ka san matsayin kowane ɗa na shi a matsayin ɗan uwanka kai ma makwabci ya kamata ka san kowane matsayin sa na wankin gidan a matsayin ɗanka to dan nan ne zamu kula da junan mu har ma abin ba zai iya kai wannan matsayin ba har lokacin da za a iya samu shawarwari tsakani ko a samu taimakekeniya tsakani muna neman dole sai mun nemi mu gyara al'umman mu hanyar kyautata mu'amalar mu wannan kyautata mu'amala ta zamantakewa ta ƴan uwa wurin sana'a wurin aiki to dukkan su ne abubuwan da za su taru su taimaka mana yadda za mu samu duk ɗan adam da kake ganin shi komai yake da hankali komai yake da wayo komai yake da lura to sai an taimaka mishi da shawara wani lokaci wannan shawara kuma za ta zama ita ce za ta amfani shi wanda aka ba shawara kuma ta amfani wanda aka yi domin shi kuma ta amfani al'umma
masu kare haƙƙin ɗan adam su suka bankaɗo wannan lamari da ya auku a birnin Kebbi da kuma Kano hakan ya sanya na zanta da sille faro-faro magajin dam da ke birnin Katsina mai kare haƙƙin ɗan adam in ji shin yaya suke kallon waɗannan al'amura da ke aukuwa
tsarin mulkin ya ba uwaye dama su tallafi ɗiyansu su kula da su yadda ya kamata su ba su muhalli mai kyau su ba su ilimi su ba su abinci kamar yadda addini ya ɗora ma uwaye wannan nauyin ba karamin kuskure bane ba karamin cin zarafi bane ba karamin cin mutunci bane ba haƙƙin da Allah ya ɗora maka a ce kai wace da shi a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa wanda wajibinku ne ku ga cewa yaron nan ya samu ingantacciyar tarbiyya ingantaccen ilimi ingantaccen kiwon lafiya akwai juvenile home remind home ya kamata a ce kowace karamar hukuma in ba a samu a kowace karamar hukuma ba a kowane senatorial district na kowace jiha ya kamata a ce an samu remind home yara kan gararru inda suka tashi ne wagon a kama su a buge su a buga a saki ba ta maganin ɗan iska a kai su wannan wuraren a samu masu ilimi akan wannan a samu maganinnika da za a iya ba su ai rehabilitating din su ai counseling din su ko yanzu na a karkara da kake gani rishin counseling ya sa ayyan gusun bijiri wanda wajibi ne dole ne ga ita gwamnati ta tashi tsaye ta sa ido kamar yanda wannan case ya faru a Kebbi da wayannan cases da suka faru a Kano in har gwamnati ta yi abin da ya kamata so ina sa ran wayannan abubuwa ba za su samu ba wajibi ne ita gwamnati ta bi uwayen nan ta tabbatar da cewa duk inda aka yi wannan abu a tabbatar cewa uwayen nan an hukunta su Na biyu gwamnati ta samu mahallin da in aka ciro su daga wannan mahallin an sa su. Yanzu misali yaran mu da suke fama da matsala ta shaye-shaye. Shaye-shayen nan kuma yana sa su su aikata abubuwan da ba su dace ba. Shin wani tanaji gwamnati ta yi wa wannan biyan? Kai a matsayinka na uba yaro ya fi ƙarfin ka. Kaga ya kamata a ce gwamnati ta samu wani matsugunni wanda za a iya tsugunar da waɗannan mutane waɗannan matasa a ba su ilimi kyakkyawa a ba su abinci a ba su tarbiyya a samu mutane masu ilimi akan halittar ɗan adam psychologist saboda depression yana iya sa mutum wata damuwa ka tashi baka ci ba ga abokinka can ya taso dan gidan wane ne kila dan gidan dan siyasawa da ni ya samu kuɗi yayi kaza kai baka da wannan damar shi wannan zai iya haifa ma mutum ya fada shaye-shaye shaye-shayen nan kuma ya sa shi ya fi ƙarfin uwayen shi in an samu irin wayannan yaran a kansu kamar a sort of rehabilitation center yanda za a yi musu magani
da bayanan da suka gabata hanya daya tilo na kawo ƙarshen tabin hankali ko damuwa shine ga gwamnati ta ƙara inganta yanayin rayuwa ta hanyar samar da ayyukan yi ko dogaro da kai a birane da ƙauyuka ta kuma samar da ma'aikata tare da asibitoci da kuma cibiyoyin kula da masu tabin hankali a mazaɓin 'yan majalisar dattawa da ke faɗin tarayyar ƙasar nan Sani Shaibu Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
ga shirinmu na gaba wasanni a takaice
Kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta ci gaba da kasancewa wadda ta fi kowace samun nasara a jerin fitattun ƙungiyoyi goma na Turai kasancewar har yanzu ita take kan gaba da mafi yawan kofunan yankin har 19 da ta lashe ciki har da gasannin zakarun Turai 13. AC Milan da Barcelona ne yake binta a jadawalin saboda lashe kofuna 14 a tarihin kowannen su. Amma Milan ce yake gaba da Barcelona saboda lashe gasar zakarun Turai 7, yayin da Barcelona take da 5. Liverpool ta Ingila ce ta 4 a jadawalin da kofuna 11 na Turai da ta lashe ciki har da na zakarun Turai 6, bayan da ta lashe na baya-bayan nan a shekara ta 2019 da ta gabata. Juventus ta kasar Italia da Bayern Munich da ta lashe gasar zakarun Turai ta bana sune na 5 tare da kofunan gasanni 9 da suka lashe a tarihi. Ajax ce ta 7 da kofuna 8, Atletico Madrid da Sevilla suka zo na 8 da na 9 inda suke da kofuna 7-7, yayin da kungiyoyin Inter Milan, Manchester United da Chelsea suke na 10 da kofuna 6 kowannen su. Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta ce ba ta da sauran bukatar shahararren dan wasan ta Luis Suarez. Suarez na da sauran shekara 1 da ta rage a kontragin sa da Barcelona, to amma ta yi ya bar kungiyar a wannan bazarar. Rahotanni sun bayyana cewa sabon kocin kungiyar Ronald Koeman ya faɗa wa dan wasan dan kasar Uruguay da ya kama gabansa domin ko bai da bukata da shi a kungiyar. Suarez ya kafa tarihin kasancewa dan wasa na uku da ya zura wa kungiyar ta Barcelona kwallaye mafi yawa a tarihi da kwallaye 198 da ya zura mata. Dan wasan mai shekaru 33 yana karbar albashin fam 290,000 a kowane mako a kungiyar. To amma ɗaya daga cikin ayyukan da aka dora wa sabon koci Koeman shine ya rage yawan kudaden da ake biyan ƴan wasa a kungiyar. Amma kun da ya gabata ne Suarez ya nemi kungiyar da ta bayyana masa matsayin zaman sa bayan da ta bada sanarwar saka kusan dukkan ƴan wasanta a kasuwa. Manazarta lamuran wasanni na ci gaba da jinjina ga matashin dan wasan Bayern Munich Kingsley Coman, wanda ya zura kwallon da ta kifar da tsohuwar kungiyar sa ta PSG ta kuma baiwa kungiyar sa ta yanzu damar lashe gasar zakarun Turai ta bana. Koman ya kwashe tsawon shekaru 10 a PSG, inda ya fara tun daga kwalejin kungiyar ta horar da kananan ƴan wasa har ya buga mata wasanni 4 a matakin babbar kungiyar. Koman dan kasar Faransa mai shekaru 24 ya bar PSG a shekara ta 2014, ya koma Juventus inda ya lashe gasar Serie A har sau 2 kafin komawarsa a kasar Jamus, inda taurarwarsa ta kara haskakawa musamman a karshen wannan kakar wasannin. Gabaki daya dan wasan ya sami lashe kofunan gasanni 9, 2 a PSG, 2 a Juventus da kuma 5 a kungiyarsa ta yanzu wato Bayern Munich. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
An fara babban taron ƴan jam'iyyar Republican na ƙasa a yau Litinin, inda wakilan jam'iyyar za su sake tsaida shugaba Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, yayin da shi kuma shugaban da kansa zai caccaki abokin adawarsa Joe Biden na jam'iyyar Democrats tsawon kwanaki 4 a jere. A makon da ya gabata, sama da fargaban yin taron jama'a da yawa a yayin da ake fuskantar annobar COVID-19, ƴan Democrats sun tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin ɗan takararsu ta yanar gizo a babban taron da suka yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira sanarwar da aka yi jiya Lahadi a matsayin ta tarihi, ya kuma jinjinawa amincewar gaggawa da gwamnatin tarayya ta yi don yin amfani da kwayoyin garkuwar da ke cikin jinin waɗanda suka warke daga cutar coronavirus. Yana mai ayyana cewa sinadarin zai ceci rayukan masu fama da cutar coronavirus da yawa. Trump da sakataren lafiyar gwamnatinsa Alex Azar a wani taron manema labarai sun lura cewa an samu raguwar mace-mace a 'yan ƙasa da shekaru 80 waɗanda ba a sanya musu na'urar taimakawa numfashi ba da kashi 35 cikin 100 wata ɗaya bayan an ba su wannan sinadarin a farkon lokacin da suka kamu da cutar. Asibitin da ke jinyar madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny, tun lokacin da aka ɗauko shi ta jirgin sama aka kai shi Jamus kwanaki 2 da suka wuce a yau Litinin 24 ga watan Agusta, ya faɗi cewa gwaje-gwajen da aka yi masa sun nuna cewa an sanya masa guba ne.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tsiyani gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta amana sautin, da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.